الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na uku ga watan Zulqa'da hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 5 miladiya ta 2024 kamar yanda dai muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Dawi'il Kitab wa Sunnah na babban malami Dr. Abdussalam bin Abdullah Sulaiman wanda wannan shine darasi na 13 a cikin wannan littafi bayan dogon hutu da muka tafi tun daga dosowar watan Ramadan sai yau Allah madaukakin sarki ya nufe mu da dawowa muna roƙon Allah madaukakin sarki ibadar da muka gabatar cikin watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah ta'ala ya sa mu cikin bayin da aka yanta a cikin wannan wata alkhairan dake cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya sa mun rabauta da su sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana tsawon kwana da lafiya da imani wanda za mu sake ganin irin wannan ibada shekaru masu yawa sana a cikin hutun mun samu rasharashan wasu manyan mutane maza da mata tun daga ainihin wato azumi din har zuwa wato wannan lokaci da muka dawo an rasa wasu manyan mutane a wannan unguwa maza da mata wasu daga cikin dalibai sun rasa wasu daga cikin iyayensu kamar Malam Umar Barista ya rasa mahaifiyarsa shima cikin azumi kamar yanda Malam Nasir shima yayi rashin mahaifi a cikin wannan wata na azumi ni kaina na rasa ainihin wato kaka wato a farko-farkon azumin Ramadan da sauran dai rashe-rashe da muka yi ta fama da su manya da matasa da kuma maza da mata duk muna amfani da wannan majalisi namu mai albarka wajen isar da ta'aziyyar mu zuwa ga ƴan uwa da ainihin majibunta al'amari na waɗannan mamata sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya yarda da su Allah ya girmama ladan su Allah ya ba su aljanna madaukakiya mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ainihin kyakkyawan ƙarshe iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da sauran ƴan uwa duk da suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to kamar yanda muka sani mun koro karatu sosai a cikin wannan littafi inda malam yake gaya mana matakai iri daban-daban da iyaye ya kamata ko ya wajaba su bi wajen tarbiyantar da ƴaƴansu dan a samu nagartattun ƴaƴa to mun tattauna a gaba ta 14 cikin matakan da malam yake gaya mana na tarbiyyar yara shine tausasa wa yara da kuma yin wasa da su wannan ko shakka babu tausaya wa yaro da tausasa mu'amala da shi da wasa da shi yana da matukar tasiri wajen tasowar yaro tasowa lafiyayya domin ya taso a ƙarƙashin kulawa da ainihin wato tausasawar uwa da uba to wannan za ka ga yaro ya taso da lafiyayyen tunani, ya taso da lafiyayyen suluki da sauransu. Domin shi wasa musamman na yaro wani yanki ne daga cikin rayuwar yaro da ba za ka iya cire shi ba daga rayuwarsa. Da haka ka nemi cewa yaro sai ya zauna kusa da kai, yayi shiru, kada ya motsi, kada ya kiriniya, kada ya tashi, kada ya zauna, kada ya gudu, to wannan kamar wani yanki na rayuwarsa ne kake nema ka raba shi da shi. Da haka malai yake cewa kada iyaye su zamto masu yin wato sakaci daga mada wasa da ƴaƴansu. Mutum ya nuna cewa baya son yara su zamto suna wasa, wannan sai ya zamto kamar yana fada ne da ɗabi'ar su da abin da aka halicce su akai. Bal abin da ake so mai tarbiya uba ne, uwa ce, malami ne, ya zamto mai tarayya da yara wajen wasannin su da kuma ainihin wato yin wasa da su da tausasa musu. Wannan yakan sanya a samu kauna da soyayya tsakaninka da su, kuma za a samu wato sakewa daga gare su ga wanda yake sakar musu fuska yake wasa da su. A ƙarƙashin wannan kuma za su zamto masu sauraron maganarka, masu jin nasiharka, sannan in ka faɗa maganarka za ta zama mai tasiri saboda suna ƙaunarka. Allah madaukakin sarki ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Har zuwa ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance khairun nas li ahli khairukum, kuma yace khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasa da yara, yana tausaya musu, kamar yanda Abu Huraira ya ruwaito hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wato wasa da harshensa ga Al-Husayn, ta yanda idan wannan yaro ya ga jan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai ga yayi sauri ya matso kusan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan irin wasan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wa jikokinsa Hassan da Husayn, har shi Abu Huraira ya ruwaito mana. Umar radiyallahu anhu yake cewa naga Al-Hassan da Husayn akan kafadar Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma nace ni'mal farasu tahtakuma. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ni'mal farisani huma. Wannan duk mun karanta wayannan hadithan, akwai hadithin ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, da hadithai ne wayanda aka ruwaito Annabi yana yin nishadi, yana yin wasa da raha da ainihin wato kananan yara. Duk mun karanta waɗannan hadithan ainihin wato a darasin da muka yi na ƙarshe, wanda mun karanta gaba ta 15 shine tsaftace gida daga kayayyakin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye. Wannan yana daga cikin abin da ke taimakawa mutum a tarbiyyar yara, ya zamto yaranka ba su taso sun saba da jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe ba a cikin gida. Dukkan wani abu da ya shafi alatul lahawi wa tarab an yi ƙoƙarin kawar da shi daga gida. Yana daga cikin muhimman abubuwan da ke taimakawa wajen tarbiyyantar yara, ya zamto an tsarkake gida daga irin waɗannan kayayyakin shagala, kayayyakin sharholiya. Yana daga cikin wasa'il, hanyoyi, wanda tu'arridul fisq wal fujura wal kadhib, domin ta'ammuli da waɗannan kayayyaki suna daga cikin kayayyakin da suke tallata fasikanci da fajirci da ƙarya. Don haka kuma ana jin tsoron kada gidanka ya zama base, sansani na shaidanu, saboda ka kawo abubuwan da shaidanu suna maraba da haba-haba da su. Mun karanta hadithin ainihin wato Salim daga mahaifinsa, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika Jibril yayi masa alƙawarin zai zo wajensa, sai kuma Annabi ya tsaya jiransa. Mala'ika Jibril ya yi jinkiri bai zo ba, har Annabi ya shiga cikin damuwa. To bayan Annabi ya fito sai ya ga ashe Jibril ya zo yana waje, sai ya masa korafin irin abinda ya samu na damuwa sakamakon ya ce zai zo kuma ya ga bai zo ba. To sai Jibril yake cewa ai ka san mu mala'iku ba ma shiga cikin gidan da aka kawata shi, aka mammanna hotuna, aka mammanna butun-butumi, ko kuma gidan da yake da kare mala'iku ba sa shiga. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril haka ya gaya masa. Kaga kenan kamar gayyato wa kai fitina ne, gayyato wa kai shaidanu ne da aljanu, idan mutum yana ajiye irin waɗannan abubuwa a cikin gida. Dan haka ka kalli gidajen da yawa daga cikin musulmi a yau, da irin abin da ke cikin gidajen na hotuna kala-kala, da kuma irin waɗannan abubuwa waɗanda
allati tanqulu suwarul fatina lil rijal wan nisa, wani lokaci har da hotunan da bai kamata ba ma a ce akwai su a cikin gida waɗanda suna tallan tsiraici ko fitina ga maza da mata, da kuma allahwi wa tara, ashe wannan bai zamanto abinda zai shelanta wa shedanu su zo su yi sansani a gidan mutum ba, ashe yin ajiye irin waɗannan abubuwan bai zama abinda zai nesantar da mala'iku da gidanka ba. To idan aka ce mala'iku sun nisanci gidanka, shedanu sun zo sun mai da gidanka madabdala, gurin da suke dabdala, ya kake tsammanin yaran da za su taso daga wannan gida, ya kake tsammanin su ji magana, ya kake tunanin su zamanto ba masu kiriniya ba da jan magana? Wannan gidan annabta ne fa, mala'ika Jibril ya ki shiga saboda an samu sura a cikin, wato hoto a cikin gidan, ko kuma ainihin wato kare a cikin gidan. To idan har gidan annabta ma mala'ika Jibril ya ki yin kara ya shiga saboda akwai kare, saboda akwai sura, to ya kake tsammani a gidan wani wanda ba annabi ba? Na fata an gane. Har sai da annabi yayi umarni aka duba, aka ga shi wani dan kwikwiyo ne ya shigo ya labe a wani guri, aka fitar da shi, sannan fa aka samu zama lafiya. Wannan kuma labulan da yake da zane-zane da hotuna, shi kuma annabi ya sa aka gutsutsura shi aka mai da shi kamar rigar fulo. Da haka mala'iku tadkhulu ma'ahumul baraka was-sakinatu wat-tumanina, in ku mala'iku za su shiga gida, to ka tabbatar da gida ne wanda albarka za ta shiga gidan, natsuwa da kwanciyar hankali za ka same ta a wannan gidan. Su ko shedanu in aka ce sun shiga gida, to za ka samu alqalaq wal-idtirab wal-amradun nafsiyya, za ka samu irin waɗannan abubuwan a cikin gida, za ka samu firgici, za ka samu rashin natsuwa, za ka samu rashin kwanciyar hankali, kuma ba mamaki ka ga wasu daga cikin yaran gidan ma suna fama da matsalar taɓin hankali da rashin natsuwa, saboda gidan akwai shedanu da su suke rayuwa. Da haka kenan, ashe ba za ka yi mamaki ba an nara ashabu hadhihil buyut yashkuna min hadhihil amrad, irin waɗannan cututtukan dan kaji, irin waɗannan masu gidan suna korafi da kukan irin matsalolin da suke fama da su, ba za ka yi mamaki ba saboda su suka jawo kansu da kansu. Abu na ƙarshe wanda muka tattauna shine tahsinul bait bil qur'an wal azkari was sala, wato katange gida da yiwa gida tsari, da sanyawa gida ainihin wato shamaki da kariya da dafa'i, wato ta hanyar karanta alqur'ani da kuma sanya karatun alqur'ani da karanta azkar da koyar da yaran gidan azkar da kuma yawan yin sallah a wannan gida. Wannan yana daga cikin al'amuran da suke taimakawa wajen tarbiyyar yara, tahsinul bait bil qur'an, ka zamanto gidanka ka bashi kariya, ka yi masa tsari da karatun alqur'ani da azkar da yin sallah, domin tilawar alqur'ani tana da matukar tasiri wajen bawa gida kariya daga shedanu, kuma da shigar mala'iku da saukar rahama da natsuwa da walwala da hutu ga mutanen wannan gida. Haka shi ma ambaton Allah in ana yin sa gida, yana daga cikin dalilan akan haka hadithin Abi Huraira da annabi yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, kar ku sanya gidajenku su zama wasu makabartu, kamar gidan da ba rayayyu bane a ciki, matattu ne a cikin gidan, ba karatun alqur'ani ba zikiri, domin shedan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara a ciki. Da haka gidan da ake karanta suratul baqara da makamantan waɗannan surori a cikin alqur'ani a ciki, to ko shakka babu guri ne da shedan baya sakewa, ana korar shedan daga wannan gida. Mun karanta hadithin Jabir da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaji manzo Allah yana cewa idan mutum ya shigo zai shiga gida, yayi zikirin shiga gida, haka in zai ci abinci yayi zikirin cin abinci, to shedan sai ya ce la mabita lakum wala asha, shedan sai ya ce to fa ku sauran shedanu yau fa ba ku da gurin kwana a wannan gida, domin gida ne da an karanta alqur'ani an yi zikiri, sannan ba ku da abinci, domin abincin duk yaran gidan da matan gidan da mai gidan duk sun ambaci sunan Allah lokacin da za su ci abinci. Amma idan magidanci ya shigo gida, ya shigo da gyaran murya ba sallama, to sai shedan ya ce alhamdulillah kun samu gurin kwana a wannan gidan. Idan aka kawo abinci bai ambaci sunan Allah ba, matan gidan ba ta yi zikiri ba, yaran gidan ba su yi zikiri ba, sai kuma shedan ya sake cewa ƴan uwansa shedanu adraktumul mabita wal asha, yau kun samu gurin kwana kuma kun samu gurin cin abinci. Wannan shine inda muka tsaya, za mu tashi akan gaba ta at-tarbiyatu min sinni sabi'a ila rabi'ati ashara, haka ne ko? قال المؤلف رحمه الله تعالى التربية تربية من سن السابعة تندق شكرة تبقي إلى الرابعة عشر هزوة شكرة تقوم شهود ينزك مرمالا يا بامو واتو يند أكي تربية ريارو daga haihuwarsa zuwa shekara bakwai shine abin da muka gama karantawa to yanzu kuma za a dauke mu daga shekara bakwai yaro lokacin da abin ya dan fitsu wahala kenan lokacin da tarbiyar aka fusanta kuma to daga shekara bakwai har zuwa yaro ya kai shekara 14 wa ba'da an yabluga diplo sinna sabi'a bayan yaro ya kai shekara bakwai wa hadha sinnu mala yace wannan shekarun shekara bakwai din nan ahsanu wa akhsabu fatarati tarbiya wa'annan sune shekaru mafi kyau shine ahsanu shekara bakwai din nan ita sune shekaru mafi kyau wa akhsabu sune shekaru mafi yalwa da fadi da kuma tarin alheri na fatarati tarbiya na lokaci na tarbiya in kana neman lokaci mafi kyawu na tarbiyyar yara kana neman yalwataccen lokaci mafi alherin lokaci na tarbiyantar yara shine daga da zarar yaron ka ya kai shekara 7 har ya kai shekara 14 to wannan shine ahsan wa aqsabu fatarati tarbiya wa huwa sinnu dhahabi sune wato shekarun da suka fi tsada sinnu dhahabi kenan ma'ana shekarun gwalagwalan shekaru kenan sinnu dhahabi in kana neman gwalagwalan shekaru na tarbiyyar yara shekaru mafi tsada na tarbiyyar yara litta'allum na koyan karatu wa bi khassatin al-hifz musamman hadda to wannan sune shekarun in kana so yaron ka ya haddace al-qur'ani ko kana so ya haddace wasu ilimin muka to daga shekara 7 din nan kai masa tsari wani lokaci ba daga yaron bane ba daga karancin lokaci bane rashin tsari idan kai wa danka tsari daga shekara 7 zuwa 14 zaka sha mamakin yanda danka zai zama zaka sha mamakin irin abubuwan da zai tara na ilimi domin wayannan shekarun aka hayyaya su aka shirya wa yaro su aka tsara masa su ba a basu sun wargaje ba dan da shekaru 7 nan sha daga 17 zuwa 14 sun wargaje wa yaro to kuma shikenan kamar an rasa wani lokaci mafi dacewa da ya kamata a ilmantar da yaro a haddatar da shi alkur'ani a haddatar da shi sauran ilimin muka saboda waɗannan shekarun shekaru ne likhuluwi qalbihi min ashawagi shekaru ne lokacin da zuciyarsa empty take ta wofinta ta kadaita mina shawagile daga shagulgula abubuwa masu shagaltar da mutum abubuwa masu dauke hankalin mutum to daga shekara 7 zuwa 7 zuwa 14 zuciya bata fara shagaltuwa da waɗannan abubuwan ba wal afkar da tunaninnuka allati yufakkiru fiha al murahiqun irin tunanin da waɗanda suka kai shekarun balaga suke fara yi da zarar kabari ya haura shekarun balaga to kuma tunaninsa ya canza ba tunanin da zai yi yanzu ba tunani bane irin na dan shekara 7 zuwa 14 yanda dan shekara 7 zuwa 14 zaka same shi ba komai a cikin zuciyarsa shi yasa in baka tsara mai ba za ka ga daga bal sai yawo sai haka zaka same shi haka zai kare wannan daga shekara 7 zuwa bai shi ba bai damu da wani neman kudi ba kawai abin da yake so ya zo gida ya ga an gama abinci ba shi da lafiya a ba shi magani shikenan ya dan samu ya alawa in ya samu kudi ya sai alawa madara ya sai kafi zabo ya kafi kaza ya sai duk a haka shi rayuwarsa take sai da haka bai fara saitawa kansa zai yi kaza zai zama kaza ba da haka a daidai wannan lokacin zuciyarsa empty take daga ashawagin to zuciyar da ta zamanto babu wani abu da ta shagalta da shi in kai mata tsari ka shagaltar da ita da alqur'ani zaka sha mamaki shagaltar da ita da wani karatu mai fa'ida saboda lokacin ba wani tunani yake da shi na yin wani abu ba da haka zuciya ce wadda take wato khaliya min ashawagil wal afkar ba shi da wasu tunanin nuka irin wanda zaka samu al murahiquna wadanda suka kai shekarun balaga suna da su wa qad harratha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi sigari as-sahaba wa hum fi hadhihi al-marhala. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar kuma yayi kwadayi, kana iya cewa qad harratha ko wa qad harisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi yayi ya kwadaito ala ta'limi sigari as-sahaba wajen karantar da kananan sahabbai wahum fi hadhihi almarhala, suna wannan marhalar ta shekara 7 zuwa 14. Zaka in ka karanta hadithan annabi da dama zaka ga annabi yana ba da kulawa wajen ilmantarwa da tarbiyantar da kananan sahabbansa waɗanda suke a wannan range din daga shekara 7 zuwa 14. Fa ibn Abbas, hadithin farko da zamu fara mabudin kunne da shi wanda zai tabbatar ma da annabi ya muhimmantar da shekara 7 zuwa 14 din nan, kuma yayi kokarin ilmantar da sahabbansa kanana daga waɗannan shekarun, shine hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma. Qala yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Abdullahi dan Abbas yake cewa na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana akan jaki ko kan abin hawa. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo Abdullahi dan Abbas lokacin yana yaro, ya goyo shi a baya, suka tafi wata unguwa. To akan hanyar su ta tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abdullahi dan Abbas wa'annan gwalagwalan zantuttuka. Fa qala, sai yace ya gulam, kaga dan a nuna ma Abdullahi dan Abbas yaro, daka in baka yi baka ce to ai yaro ne, a bari ya girma a kama kare kenan. Ai da ka bari ya girma, shawagil sun shige shi, kuma to shikenan a lokacin da za a fara tatabirza bai iya baki ba, babu wani karatu da ya samu na alqur'ani, kuma lokacin zaka dage kai sai yayi karatu, lokacin shi kuma ba karatu bane a ransa. Duk masu karantawa sun san an kai musu irin wannan yaran, an hada su da jidali, duk masu karantawa sun san da wannan. A ki dauko yaro, a ki bashi kulawa, ya shekara 10 ba kai shi islamiya ba, shekara 12 bai iya huruful hijaiya ba, sai daga baya a ce yayi dole yaran nan mallan so ake naga yaki karatu, dole sai yayi karatu. To an hada kai yakin Badar da shi, kuma in ba Allah ta'ala ya sa yana da taufiki ba da wahala, sai dai Allah ya sanya masa hirs shi ke kwadayi. Shi yasa zaka ga wasu malaman suke da ka'ida, idan yaro ya haura shekara 12 in ba shi da interest ba zai karbi dalibi ba. Da yaron ka yazo ka kawo yaro zai ce shekara sa nawa, in ka ce 12 sai ya ce shi yake son karatu. In yana so ko ya haura 12 ko ya balaga ma zai, amma in ba shi yake so ba kai kake so, to kamar ka so ka makara daga lokacin da ake iya tirsasa shi a sa shi dole, kuma a lokacin zai shine daga shekara 7 zuwa 14. Na fata an gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gulam inni uallimuka kalimatin, yace ya kai yaro ka sakon nanka, zan karantar da kai wasu maganganu. Ihfazillaha, ka kiyaye Allah. Kiyaye Allah shine kiyaye dokokin Allah. In ka kiyaye dokokin Allah, ya hafazka, Allah zai kiyaye ka, Allah zai baka kariya, Allah zai baka tsaro daga dukkan abin da kake tsoro, daga dukkan abin da yake zaman ma barazana, Allah ta'ala zai zaman maka mai baka tsaro akan wani abin. Abinda kawai ake so ka kiyaye dokokin Allah. Kiyaye, in Allah ya ce yi ka yi, in ya ce ka bari ka bari, to in kai wa Allah wannan, shi kuma Allah zai kiyaye ka daga dukkan wani abin ki. Ihfazillah, ya ce ya kai yaro ka kiyaye dokokin Allah. Tajiduhu tujahaka, zaka samu Ubangiji yana ma jagora, Allah zai shige ma gaba cikin al'amuranka. In dai ka kiyaye dokokin Allah, Abdullahi dan Abbas yana yaro, annabi yake karantar da shi wannan karatu, yake cewa in ka kiyaye dokokin Allah, to Allah zai maka jagora cikin al'amuranka. To dukkan wanda Allah ya masa jagora cikin al'amuransa, zaka ga nasara cikin rayuwarsa. Manzo Allah ya ce masa idza sa'alta, idan zaka roki abinda babu wanda zai iya ma sai Allah, fas'alillah, tun yanzu ka saba da tauhidi, ka san akwai abinda ake roƙon wani Allah, akwai abinda ake akwai abinda ake iya roƙon wani Allah, akwai abinda ba a roƙon kowa sai Allah. Dan haka wa idza sa'alta, idan zaka roki Allah wata bukata da wani mahaluki ba zai iya ba sai Allah, to karka doshi wani mahaluki da wannan bukatar, roki Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, yace in zaka yi roko roki Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, idan zaka nemi taimako kar ka nemi taimako wajen kowa, ka nemi taimako wajen Allah, domin duk wanda ka nemi taimakon sa imma dai ya zamanto ba zai iya taimaka ma din ba, da ufa talibu wal matlub kenan, shi ma da kake neman taimakon shi ma yana neman dauki, ko kuma ya zamanto din zai iya taimaka ma amma ya ki taimaka maka, to da gara ka roki wanda shi zai iya taimakawa, kuma an roki ya taimaka zai taimaka, shine Allah subhanahu wataala. Wa alam, yace ka sani, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, in duk duniya za ta hadu akan su amfanar da kai wani abu, su yi maka arziki, su ɗaukaka ka, su baka, su nada ka, su duk abin da kake tunani na amfanin duniya, in duniya za ta hadu dan ta amfanar da kai, dan ta ɗaukaka ka, dan ta baka, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka. Aka sani duk abin da zaka samu yana nan a rubuce, abin da zaka samu Allah ya rubuta shi, kuma duk wanda yace ba zaka samu ba to shi zai zama da shi sai Allah ya amfani da shi wajen samun abin gare ka. Na fata an gane. Yawa, yanzu kuka kalli kissar Fir'aun da Annabi Musa ta ishe ka aya, sai aka ce Fir'aun ya dauki nauyin Annabi Musa wanda ya yanka jarirai da yawa saboda Annabi Musa, amma sai aka kawo Annabi Musa lokacin da ma uwar Annabi, mahaifiyar Annabi Musa ta shiga cikin furgici da tsoro, sai aka ce to in kin ji tsoro dauke shi ki sa shi a akwati ki jefa shi cikin teku, wannan wanne yafi fargaba, yana hannun da ta ji tsoro, sai aka ce to ta jefa shi inda yafi tsoran, inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin, a gaishe ka Allah, ba dai tsoro kike ji ba to jefa shi teku, kuma karki damu za mu dawo miki shi, kuma ya riga ya zama manzo ma ba wanda yake sai hana, wa ja'iluhu min al-mursalin faltaqatahu alu fir'aun, da aka tashi kuma sai mutanen fir'aun sai suka tsinci wannan kwandan ko akwatin da Annabi Musa yake ciki, kuma ana zuwa aka bude shi a gaban fir'aun sai gashi yaro yayi atentun zai yanka matarsa ta ce la taqatuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan hum la yash'urun, sai gashi ya taso cikin kulawa da kaunar fir'aun, kuma ya girma kuma ya kawo ƙarshen fir'aun, da haka in duk duniya za ta hadu dan ta amfanar da kai ba za ta iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka, wa in jitama'u, yace ka kuma sani in duk duniya za ta hadu ala an yadurruka bi shay'in, akan su cutar da kai da wani abu, ko su hana ka, ko su hana asabaka, ko su sauke ka, ko su talauta ka, ko su duk abin da za su yi maka na cutarwa, lam yadurruka, manzo Allah yace ba za su iya cutar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, sai da abin da Allah ya rubuta maka na kaddara zai same ka, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, an dauke alqalami kuma takaddun sun bushe, ma'ana rufi'atil aqlam, alƙalamin da aka rubuta abin da zai faru gare ka tun daga farkon rayuwarka har ƙarshe an dauki alƙalamin, wato sannan tawadar da aka yi rubutu a takaddar lauhil mahfuz ita ma ta bushe, ma'ana ana so a gaya maka an riga an gama. To wannan kaga hadithin yana da tsawo, amma ya kawo mana shi iya wannan riwaya din, akwai riwaya wadda ba ta Tirmidhi din ba wadda ita ma tana kunshe da irin wannan ma'ana din. Wannan hadithin Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadithi na 2516, kuma yace hadithi ne hasanun sahihun, haka Imam Ahmad ya rawaito shi hadithi na 2669. Hadha al-hadith al-azim, Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulumi wal Hikam a hadithi na 19 mujalladi na 1 shafi na 462 sai yace hadha al-hadith al-azim, wannan hadithi mai girma, alladhi yaqulu anhu ibn rajab rahimahullah, hadithin da ibn rajab ya danyi ta'aliki yayi magana akan sa, yace hadhal hadith, wannan hadithin ya tadammanu wasaya azimatan wa qawaid kulliyatan min ahammi umuriddin. Ibn rajab yake cewa wannan hadithin ya tadammanu wasaya azima, ya kunshi wasiyoyi masu girma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullahi dan Abbas, wa qawaid kulliya, ya kuma kunshi wasu ka'idoji na bai daya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abdullahi dan Abbas, min ahammi umuriddin, daga muhimman al'amuran da suka shafi wannan addinin. علمه ابن عباس رحمه رضي الله عنه وهو غلام علمه ابن عباس علمه ابن عباس wannan kalmomin wa'annan wasiyoyin masu girma da ka'idoji na bai daya din nan annabi ya karantar da su Abdullahi dan Abbas wa huwa gulamun lokacin yana yaro manzo Allah yana yaro Abdullahi dan Abbas yana yaro annabi ya karantar da shi wannan lam yablugil hulma bai balaga ba haythu innahu wulida domin gaba daya Abdullahi dan Abbas an haife shi ne qabala al-hijra bi thalathi sinin kafin hijirar annabi daga Makka zuwa Madina da shekara uku aka haife shi kuma dududu annabi yayi shekara 10 ne a Madina kaga gaba ɗaya lokacin da annabi ya bar duniya shekara sa nawa 13 lokacin da annabi ya bar duniya shekara sa 13 amma ka duba ba za ka ce kai ai ka wannan karatun ai yayi wa yaro yawa ai bai kamata a kai yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi da tauhidi ya karantar da shi cewa kada ya ji tsoron kowa ya ji tsoron Allah ba mai iya hana shi ba mai iya cutar da shi sai Allah madaukakin sarki an fahimta in Allah madaukakin sarki yayi shirin bashi ba wanda yasa ya hana in kuma Allah ya hana shi ba mai bashi yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wannan to kaga wannan an kawo maka shine dan ka gane wato daga cikin lokacin da ya kamata a kaf wajen tarbiyantar da yaro daga shekara 7 zuwa 14 وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة دعاء القنوت حقيقة منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت الدعاء الحسن بن علي دعاء القنوت الدعاء القنوت فعنه رضي الله عنه دقشي الحسن الله يكرم سيداتي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت الدعاء وسكلمومي أقولهن da zan dinga karanta su ina yin su ina fadin su fi qunutil wutri a cikin alqunut din nan na wutri sune allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait har zuwa karshe kaga wadannan addu'o'in a cikin qunutul witr kaga ba maganar farilla ba hanna fulfuli duk ana karantar da yaro daga shekara 14 zuwa 10 daga shekara 7 zuwa 14 alhasan yana yaro amma annabi gashi ba ma wai alqunut din ba har addu'ar da ake alqunut annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alhasan lokacin yana yaro kuma wa umruhu idza ka aqalla min 10 sinin a lokacin shekarunsa kasa da shekara 10 ne bai kai shekara 10 ba annabi ya karantar da shi wannan li'annahu wulida sanata 30 min al-hijra domin shi kuma an haife shi ne a shekara 3 bayan hijira kaga kenan Abdullahi dan Abbas ya bashi shekara nawa 3 an haifa Abdullahi dan Abbas kafin hijira da shekara 3 shi kuma bayan an yi hijira da shekara 3 aka haifa al-Hasan kaga kasa da shekara 10 amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi du'aul qunut wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad dinsa mujalladi na 3 shafi na 245 hadisi na 1718 haka Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi na 1425 Imam Tirmidhi ma ya ruwaito shi hadisi na 1178 Imam An-Nasa'i shi ma ya ruwaito shi hadisi na 1745 Ibn Majah shi ma ya ruwaito wannan hadisi na 1178 Ibn Khuzaimah ma ya ruwaito shi hadisi na 1095 kuma isnadin hadisin sahihi hadisi ne sahihu ina fatan gani to kaga wannan shi ma mun ƙara samun wato wani hadisin da yake tabbatar da cewa lokacin tarbiyya lokaci mafi tsada na tarbiyya daga shekara 7 ne zuwa shekara 14 musamman in ana so yaro ya tashi da ilimi to a wannan lokacin kar ai wasa da waɗannan shekaru din as-salatu abu na biyu shine sallah daga shekara 7 zuwa 14 lalle uba ko iyaye su dukkan abinda suke iya yi si dukkan mai yiwa wajen su tabbatar da cewa dan su ya zama regular customer na prayer na sallah daga shekara 7 zuwa 14 ya zama an gama wahala an gama cewa tashi kai sallah kuma in yayi sallar insha Allah za ka ga salla ce sak kamar irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da zaman to kai tashi ka je kai salla tashi ai cewa akai da aka ce salla so ake ka karantar da shi ka umarce shi yayi kuma ka koya masa yanda ake ba za ka zo kai kai salla tashi ka je kai salla kai ku tashi ku je ku yi alwala ku yi salla ya yake alwala baka taba zama ka koya masa alwala ba baka taba koya masa salla ba kawai kana ta yi tashi ya yi salla to zai iya yiwa ka koyar da shi ya taso da umarni har ya bi jikin sa yana zuwa ya yi salla ba bai iya salla ba da haka so ake ka hada ma abu biyu ka karantar da shi ka zauna kai masa alwala dalla dalla ai ka ce ya gani kai masa salla ya gani ka sa shi a gaban ka gani gurin da yake da gyare gyare kai ta gyara masa daga shekara 7 zuwa 14 ya zamanto ba shi da matsalar iya ruku'u ba shi da matsalar me ake fada a ruku'u ba shi da matsalar zamantahiya ba shi da matsalar sujada da abin da ake fada a sujada bai da matsalar karatun da zai karanta a tsaye a sallah fatiha da sura ba shi da matsalar yanda ake zamantahiya ta farko zamantahiya na karshe bai da matsala game da karatun tahiya bai da matsala game da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauransu ka ganshi in yazo sallah za ka ga alhamdulillah wannan ya iya sallah daga shekara 7 zuwa 14 kai kokari ka tabbatar da haka a matsayin ka na mai tarbiya wa min alkhutuwat alamaliyah allati yu'tana biha fi hadhihi almarhala daga cikin matakai a aikace matakai na aiki wayanda ake kulawa da su a wannan matakin na shekara 7 zuwa 14 ma hatta alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam shine matakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a kansa min al'amri bis salati na umartar yara da yin sallah daga shekara 7 haythu qala inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace muru abna'akum didda dai da sauri na dan dudduba gurin amma naga dukkan lafuzan da na duba na hadithin ba abna'akum ne ake kawowa ba muru auladakum amma ban gama duba ba ban sani ba ko akwai wannan akwai lafazin da yazo da muru abna'akum amma dai na duba duk kusan hadithan naga suna cewa muru auladakum bis salah ku umarci yaranku kanana da yin sallah wahum abna'u sab'in suna yan shekara 7 daga shekara 7 ka fara cewa tashi kai sallah wani an yi sallah wance kin yi sallah tashi ki sallah wadribuhum 'alaiha sannan ku dake su akan sallah wahum abna'u 'ashirin suna yan shekara 10 idan ya shekara 10 yana wasa da sallah amma daga shekara 7 kawai a dinga umartar sa tashi kai sallah baka yi sallah ba zo mu tafi masallaci wannan duk shine abin da ake so kin yi sallah tashi ki sallah zo nan ki tsaya kusa da ni mu yi sallah uwa kenan haka za ta dinga yi wa yarta shekara 7 8 9 duk ana ta horon sa ya saba da an lokacin sallah azhar ya kiyaye da lokacin yayi zai ji an ce kai sallah tashi ka je kai sallah zo mu je mu yi sallah ya kiyaye lokacin la'asar ya ga da lokacin yayi har ya bi jikin sa daga shekara training din da aka bashi daga shekara 7 zuwa shekara 9 ya kamata abin ya bi jikin sa ya san lokacin sallah asuba ya san lokacin da ake yin azhar lokacin la'asar lokacin magariba lokacin isha ya zamanto ya san adadin raka'ar da ake yi a asuba adadin raka'o'in azhar la'asar magariba isha ya san yanda ake yin su duk yana dan shekara 7 zuwa 9 in ya kai shekara 10 ya kamata waɗannan gabobin su a ce sun saba da yawan yin sallah kuma wannan umarnin na tashi kai sallah je kai sallah wannan umarnin ya bi jinin jikin sa ya saba yanzu ba sai an ce ba in koi kai shekara 10 aka ga har yanzu bai sallah sai an yi da gaske to lokaci ne da ya halatta a dake shi an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku daki yaranku in sun kai shekara 10 suna wasa da sallah a karkashin wannan malamai sun fitar da maganganu guda biyu magana ta farko suka ce dukan na ladabtarwa ne ba duka bane na illatawa karkaje an ce a dake shi baya sallah ka kama shi ka farfasa masa jiki kai masa rauni a duka ne na ladabtarwa shi yasa suka ce in aka yi mai bulala daya biyu a ce ka kuma yadda in maka magana sallah ki kuma yadda sai an miki magana sallah ba ritsa shi zaka inda ba mai ceto ka sa sakata a cikin daki kai ta jibgar sa ba kamar aya wannan kuskure ne da haka zaka dake shi ne dan ladabtarwa sannan abu na biyu raddi ne ga malamai na tarbiya na wannan zamani da suke cewa wai ba a dukan yaro wannan ya ci karo da koyar musulunci kawai kyale yaro sakaka a zuba masa ido wanda a dokar ma yanzu wai ajiye bulala ma wai intimidating ai da ka wai a matsayin ka na malami ko matsayin ka na uba kamar ace ya bulala yara su dan dinga gani dan su tsorata kasu wani abun shi ma intimidating din yaro ne kakkai an bayyana ko to kuma wannan za a ga ana nan ana kokarin a cusa shi cikin makarantu cewa ba duka duk abin da yaro ya ba duka to wannan za a ga waɗanda suka karbi wannan gurbatacciyar fahimtar malam wato shine private school da yawa makarantun masu zaman kansu shi yasa za a ga yaran lalle kam za a samu turanci da lissafi da kaza amma ba tarbiya saboda ba kwaba malami ma za a iya koraka saboda dalibi kana zuwa za a zaunar da kai za a ce to ba a dukan mana yara sai sai ga san gartattun yara wasu dama sun fito daga gidan gata babu kula shi yasa kana tura yaranka irin wannan in suka fesa masa wannan gubar rashin tarbiya zaka sha mamaki saboda a gida ba a kwaba su an fahimta kuma dama ba wata makarantar islamiya yawanci ake sa su ba sai dai malamai masu zaman tarabbusi fa tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ka san masu zaman tarabbusi shine wanda kawai ake dauko shi a kai shi wani gida kawai nan dama ba duka idan ka za a kai ka kawai yara in sun kuma zaka iya awa daya kana jira kuma an tashi fitowar da daidai sai kana darasin sai bayan minti 10 ko wani abu wannan yazo ko kuma sai ka zo ma a ce ayya malam ai sun yi tafiya ba ga yama ba ko ka share gumi sosai ka dauko ko a kafa ko a keke ko kaza kuma duk wannan wahala da kake 2000 ce a wata na fata an gane ya taso daga irin wannan gidan sannan kuma ya an kai shi makaranta an ce ba bulala ba duka da aka sai kaga yayi wa malami rashin kunya ba yanda zaka yi da shi sai wannan rashin da'a ya zagi ko ya fado ta kalma wanda ya kamata a ladabtar da shi akai ba mai ce masa komai saboda ba a duka saboda makarantu ne da an samar da su don samun kuɗi in aka yi haka yara iyayen yara suka cire ƴaƴansu saboda wannan duka ka kassara mai makaranta domin shi dama hannun jari yasa da haka shi da ka bata masa yaro da ka bata wa uban yaro guda ɗaya ya cire ɗansa gara kai a sallame ka to duk za ka ga akwai irin wannan da haka wannan tsarin na cewa ba a duka ya saba da tarbiyar musulunci lalle kam za a ladabtar da yaro darban gaira mubarrih ba duka ba mai tsanani wanda zai zamanto ya fafasa wa yaro jiki ko ya illata yaro amma a ce babu duka wannan ba ƙarin ba tsarin musulunci bane a ce ba za a daki yaro ba a kyale yaro ya zama sangartacce ya zama kawai gashi nan babu kwaba wannan ya saba da koyarwar addinin musulunci wa farriqu bainahum ko wa farriqu bainahum fil madaji sannan ku raba musu wajen kwanciya bi sifatin amma sannan ku raba musu wajen kwanciya bi sifatin khassa bi sifatin amma shine in san samu ne kowa gurin kwanciyarsa daban sifatin amma da sun kai shekara 10 to kawai ka raba musu shimfida kowa a samu koda irin yan katifun nan ne na yan makaranta shikenan kowa da katifarsa da mayafinsa ba kar a yi shiyarin siri da katifa a ce su biyu yan shekara 10 su kwanta wannan ya saba da tsarin tarbiya sannan bi sifatin khassa shine a kwashe yan matan daga cikin maza a kwashe su wannan galibi ya fi taimakawa wajen tarbiya rashin yin hakan to galibi shi ke sa a samu lalacewa da fitintunu su fara faruwa tsakankanin yara musamman a wannan lokacin da muke ciki wanda wayan yara da fahimtar abubuwa yana da abin nan sosai a wannan lokacin da aka da sun shekara 10 sai a kwashe su matan a basu gurin kwanciyarsu daban mazan su kuma a basu gurin kwanciyarsu daban sannan a hakan din kuma kowa a bashi gurin shimfidarsa in ma babu halin da za a yi wa kowa katifarsa to kowa a siya mata tabarma in tabarma ce ta sawwaka kowa da tabarmarsa da mayafinsa da danfulansa a kai idan haka wancan ya jefa tasa a can wannan ya jefa nasa a nan wannan ya jefa tasa su kuma matan an kwashe su an kai su wani gurin su kuma can su kuma suna rayuwar su daban wannan yana daga cikin abin da ke taimakawa tarbiyya matuka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin shi ma imamu abu daud ya rawaito shi hadisi na 495 hadisin abdullah ibn amr sannan imamu ahmad shi ma ya rawaito shi hadisi na 6756 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sahihul Jami' wal wajibu 'ala al-murabbi wajibi ne akan mai tarbiya uba ne uwa ce malami ne an ya amura fi hadhihi sin ya zamto a wannan shekarun 7 zuwa 14 nan yana umartar ibnahu dansa ko essa bis salati da yin sallah wa yurajjibahu fiha kuma uba ko uwa ko malami mai tarbiya ya zamanto yana kwadaitar da ƴaƴansa ko dalibansa fiha a cikin yin sallah wa yubayyinu fada'ilaha kuma ya dinga yi musu bayanin falalar sallah irin ladan sallah wa fawaidaha da fa'idojin sallah wa uqubata tarikiha kuma ya dinga karantar da su uqubar da ake yi wa wanda ya bar sallah wannan a wannan shekarun sun kai shekarun da za a fara karantar da su haka da haka in kai murabbi ne malami ne kai to dalibanka ka zamto kana kokarin karantar da su sallah kana kwadaitar da su falalatta kana kuma gaya musu fa'idojin sa sannan kana tsoratar da su uqubar wanda ya bar sallah haka in uba ne haka fa idza tarabba ala hubbi salah idan yaro ya taso ya tarbiyantu ya taso akan san sallah wa muraqabatillah da sanin Allah yana kallon sa nasha'a zahiran taqiyan salihan bi idhnillah to alhamdulillah insha Allah in danka ya ji wannan ya taso da san sallah to in Allah ya da danka zai taso tasowa tsarkakakkiya tasowa irin taqiyan zai zama mai tsoron Allah salihan zai zama nagartaccen da bi idhnillahi da iznin Allah li anna salata domin ita sallah tanha anil fasha'i wal munkar tanahana al fasha tanahana munkari shi sa aka ce kai tarkizi ka kafe danka ya zama wato ya saba sallah ta shiga jikin sa daga shekara 7 zuwa 14 da iznin Allah in yayi haka ba zai zama dan shaye-shaye ba zai zama mai kwacen waya ba zai zama barawo ba zai zama fasiki ba ba za ta zama mazinaciya ba duk wa'annan laifukan duk ba zai saboda me kai kokari ka tarbiyantar da shi daga shekara 4 ko ka tarbiyantar da ita daga shekara 7 zuwa 14 din nan sallah ta bu jiki to ita kuma sallah daga cikin sinadaran da ke cikin sallah tana hana alfasha da munkari to da zaran mutum ta shige shi ya zama yana son sallah to za ta hana shi alfasha da munkari fa ihmaluha yin wasarere da sallah watasahulu fiha da yin sakaci da sallah ka kyale ƴaƴanka ƴan shekara 7 8 9 10 har zuwa 14 suna yin wasarere da sallah kuma ba ruwanka suna yin wato tasahulanci yin wato ko unkula da sallah kuma kana kau da kai bayaun ayya bayain karshen tozarta kenan lalacewa karshen lalacewa kenan tozarta karshen tozarta kenan wala tarbiyata wala salaha ba'da ida'ati salah babu sauran tarbiya babu sauran gyaruwa bayan kuma danka ya tashi yana wasa da sallah bayan danka yana tozartar da sallah tunda ya tozartar da sallah to ba za ka same shi da tarbiya ba ba za ka same shi kuma salihi ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da sallah ka kuma yi hakuri akan haka ka jajirce akan cewa lalle suna yin sallah ka tabbatar in yanka ƴaƴanka yanzu wata da take kawo min korafi tace wallahi alazim babban damu abin da ke damunta baban yaran ba zai taba ci astaji sai sallah da asuba ma zai tashi sai ya janye jikinsa ya zare sakata tace ita kuma sun rena ta saboda sun zama samari sai tace ku tashi ku yi sallah sai banza da ita tace ita kadai take ta fama da yaran nan uban baya taimaka mata koyaya wajen tarbiyyar yaran bai taimaka mata taimako koyaya wajen ilmantar da yaran su je makaranta ko kasu je makaranta su je masallaci ko kasu je masallaci su yi sallah ko kasu yi sallah ba abin da ya shafe shi kaga wannan me zai je mutum in ya tafi wa Allah haka me zaka je ka ce wa Allah Allah ta'ala kai ya dora wa kai aje wajibinka ka ban mata da haka Allah ta'ala ce ka umarci iyalanka da sallah tashi ka kuma tashe su ƴan shekara 7 12 13 14 sa a gaba ku tafi masallaci da asuba da azhar ka tabbatar suna zuwa masallaci su sallah la azhar magarba isha duk su zamanto sun saba da masallaci hanyar masallaci ta san su sun santa masallaci da jama'ar da suke sallah a masallaci duk sun san su su ma sun san su to wannan yana daga cikin abin da zai amma fa wannan ba zai yiwu ba fa da sanyi sanyi wastabir alaiha shi sa Allah ta'ala ce wastabir alaiha lokaci ne da shedan shi kuma ya fi shagaltar da su da wasanni da wasu abubuwan wanda ba sallah din ba. Da aka sai ka jajirce a wannan gabar. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, Allah madaukakin sarki ya bamu ikon ainihin wato tarbiyantar da iyalanmu akan ainihin wato abin da ya shafi tarbiya ta sallah da kuma ainihin wato kiyaye dokokin Allah gwargwadon hali. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.